بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إمام مسلمي بركم رسالة أولنا يمتنا ثلاثة ترى قوات رمضان كدر رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكة دعا مدينة شكرا بيقول آية لدريه دو داربعين ديدي وان دي داتي دا شاهدو قوات مبير شكرا بطوري دبو بيو دبو مشاترا wannan shine tafsiri na alqur'ani wato mai lamba 104 a cikin jerin giyar tafsirin alqur'ani da muke gabatarwa daga wannan masallaci namu Masjidu Ali bin Abi Talib daga wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya ubangiji Allah ta'ala muke roƙo ya dace da mu ya mana gaban katar kuma ya karbi ibadar idan masu bibiyan wannan darasi namu ba su manta ba mun shiga cikin tafsirin suratul buruj sura da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin wasu al'umma wanda ake kira ashabul ukhdud muna kan bayanin su a jiya lokaci ya kure mana dan haka insha Allah kamar kullun za mu sake sauraron jerin giyar ayoyin da suka bude wannan sura sai mu aini wato dasa daga inda muka tsaya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Allah yake bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i dhaatil buruj.
Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i dhaatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
لن تبع مسلم بس من تبع منجي بياني daga farkon wannan sura tun daga fadin Allah madaukakin sarki was-samaa'i dhaatil buruj muka ji cewa Allah yayi rantsuwa ne da sama da taurarin da ke sama sannan Allah ya bi bayan shi da rantsuwa da yawmil maw'ud wato ranar da ake yin alƙawari muka ji cewa wannan ranar alkiyama kenan sannan bayan nan Allah ya ce wa shahidin wa mashhud Allah ya rantsuwa da yinin juma'a da kuma yinin arafa kamar yadda muka ji bayanai ko sai Allah ya ce kutila ashabul ukhdud wannan kamar yadda muka faɗi shine jawabin waɗannan rantsuwa da Allah ya yi ma'ana abinda waɗannan al'umman suka yi ya kai tsananin da Allah zai tsine musu albarka ne amma kafin tsinuwan sai da Allah ya fara yin rantsuwa kuma kana ganin akwai sadda wannan tsinuwan zai kau daga waɗannan al'umma abu ne mai wahala ma'ana Allah ya rantse cewa na rantse da sama na rantse da kaza na rantse da kasa su wani tsinanu ne ka koga sun tabbata tsinanu din to menene abin da suka aikata mun ji waɗannan al'umma kamar yadda muka dauko hadisi daga lafazin al-Imam Ahmad wannan dogon hadisin nan nayi ne wato wani sarki daga cikin al'umman da suka gabace mu yake da wani boka mai mishi tsafe-tsafe a lokacin da wannan boka wato shekaru suka kan mishi ya nemi a kawo mishi wani yaro matashi wanda zai koya mishi wannan sana'a daga bisani ya ci gaba da yi wa sarki tsafe-tsafe Allah cikin ikonsa yayi amfani da wannan yaro har ya zan shine sanadin imanin mutanen garin gaba daya mun ji yadda al'amari shi ya kasance ko to sai Allah madaukakin sarki yayi ne wato bayyana cewa abinda waɗannan mutane suka rinka yi wa masu imani ta hanyar haka rani a cinna wuta a ciki sannan a rinka ingiza su daya bayan daya har muka ji aka zo kan wata mata tana goye da jaririnta sai tai kokari wajen yunkurin sauke wannan jariri amma jariri ya buɗe baki yake da ita ya umma ya ke baba isbir ki hakuri ki fada kuma mu tafi tare da ki fa innaki alal haqq saboda abin da kike akai gaskiya ne duk wannan Allah ya nuna wa ƴan baya ne ya zama musu misali waja'alnahu ahadith lil akhirin Allah ya maida shi ya zama labari ne wanda zai zama abin wato misali ga mu da muka zo a baya Allah madaukakin sarki ka dace da mu sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود wato Allah madaukakin sarki yana gani kuma zai ba da sheda akan abin da suka yi wa masu imani nan ba Allah ya ba su daman su iya wato yi wa mu'mine wannan abu ne ba domin a nuna cewa ba akan daidai suke ba a inna ma kadai Allah ya so ne ya fitar da wasu darasi a cikin rayuwarsu dan haka matsayin ka ne mai imani ka fahimci cewa Allah na iya jarabtanka ba dai imanin da kake akai ƙarya ne ba a imanin tabbas ne kuma shine gaskiya amma Allah ya jarabce ka ne domin me yiwa wannan ibtila'in ya zama sanadiyan karkaran wasu zunubai naka wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa inna Allaha la yubtalil mu'min ala qadri imani Allah yakan jarabta mu'mini gurgurdan imanin shi sannan wanda Allah ya fuso shi Allah ke jarabta ina fata an gane jarabawa da Allah zai rinka yi maka a halin kana da imani to ba ya nuna Allah baya kaunanka bane a Allah ma yafi kaunanka shi yasa magabata aka bada labari cewa idan mutum yaga ya kwana da kwanaki ma babu wani jarabta a zahiri da ya same shi sai ya rinka zargin kanshi cewa anya tsakanina da Allah ba matsala kuwa ko mun gane jama'a shi yasa manzannin Allah da annabawa kaga dai su ne al'umma mafi daraja a wajen Allah ko amma Allah ya tashi jarabtarsu rashin lafiya ne ko wani abu makamancin haka sai Allah ya ninka musu tsananin wannan ciwon kaga ya nuna annabawa ba su da imani ne a baya fassara haka amma yana nuna cewa lallai san su da Allah yake yi shi yasa yake jarabtarsu jama'a an gane wannan dake ko Allah ya sa mu dace dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina fatanu mu'minin lallai waɗannan irin mutane da suke zamowa fitina ga masu imani wajen tsananta musu da matsa musu da hana su sakat a cikin al'amarin addini wal mu'minat ba mu'mine maza kadai ba har da mu'mine mata Allah ya musu alƙawari mummuna Allah yake falahum azabu jahannam muna ainihin wato tattalan musu kuma muna sanar da su suna da wasu irin azaba na wutan jahannama walahum azabul hariq sannan suna da azaba wanda azaban bala'in shi to kaman gobara ake yin a ciki Allah ya tsare wannan aya al-imamu ibnu abbas da shi da malam mujahid da qatada da ainihin wato bazzar sun tafi akan cewa wannan irin azaba da Allah zai musu na gobara to sharadin shine in basu tuba ba shi yasa Allah yake cewa walam yatubu ina fata fahimta innal ladina fatanu mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu amma in sun tuba to dalili ne akan Allah na iya gafarta musu kenan shi yasa akwai wanda yayi wani tambaya ba sai ba ko yana nan akan cewa ina hukuncin wanda yayi laifin kisan kai da Allah ya mishi alƙawari na ainihin wato wutan jahannama shin idan ya tuba Allah zai yafe mishi tunda laifi ne wanda bai kai shirka ba ina fata an gane duk cikin laifuka babu laifi da Allah yayi alƙawarin ba zai yafe shi ba shi ma in mutun ya mutu bai tuwa ba ina fata an gane wato shine laifin shirka duk wanda yayi mutu yana shirka bai tuwa daga wannan laifin ba to Allah ba zai yafe shi ba to haka laifin kisan kai laifi ne wanda shi wannan laifi to ya hada ne tsakanin yi wa Allah laifi da kuma yi wa halitta laifi saboda ran wanda ka kashe shi ai kai mishi laifi bayan Allah da ya halicci ran da ya hana a kashe ran da kai wa laifi to nan laifi biyu kai ina fata an fahimta idan aka dauka cewa laifin kisan kai bai kai laifin shirka ba tabbas bai kai laifin shirka ba dan haka kenan a bisa wancan aya da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na iya yafe laifin wato da bai kai girman shirka ba ga wanda Allah ya so to a karkashin wannan sai mu ce laifin kisan kai tabbas bai kai laifin shirka ba mu fahimci wannan in har Allah ya kaddari zaka shiga cikin bayi da Allah ya nufe su da gafara nan laifin da bai kai shirka ba to tabbas Allah na iya yafe maka ma'ana bangaren da ya shafi Allah da kai wa laifi Allah na iya yafewa to inda matsala yake shine wanda aka kashe shi kuma ya za a yi da shi shi yasa sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda wata rana ya zo yayi wa ainihin wato almajiran shi jawabi game da wannan aya cewa laifin girman a girman laifin kisan kai to Allah baya yafewa sai suka ce akramakallahu dan me zaka ce Allah baya yafewa bayan kuma gashi wato Allah ya ce Allah yana iya yafe laifin da bai kai girman shirka ba ko mun fahimta wa anan ne yake bayyana illan da ke ciki sai malamai suka fitar da sirrin da ke karkashin haka suka ce sirrin da yasa mutum bai samun laifin kisan kai shine na daya wanda aka kashe shi to ranar tashi alkiyama sai ya bi haƙƙin kashe shi da aka yi a gaban Allah dan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata da cewa wanda aka kashe shi a nan duniya zai jawo wanda ya kashe shi ranar tashi alkiyama har gaban Allah maza Allah ya ce inda ya kashe wato inda ya tsara a jikin shi ko ya harba yana zuban jini sai ya kamo shi gaban Allah ya ce ya Allah sal haza fima katalai ya Allah ga wannan nazo da shi gaba gare ka ina son ka tambaye shi ya gaya min dalilin me yasa ya kashe ni laifin me ne mishi kuma ka ji inda matsala yake sannan nan abu ne ko cewa ranan tashin alkiyama ranan hisabi ne babu yafiya kage yanzu ta yaya wannan zai yi ya tuba har wannan da aka kashe ce yaya zai yi ba zai yi ba kenan dole Allah ya yi masa haƙƙin ran shi da ka kashe a ranar lahira kage in ma Allah ya yafa nashi to akwai sauran magana sai kuma abu na uku matsala na gaba shine matsalan ƴan uwan shi da kasa suka rasa dan uwansa haka nan sidda ba laifin tsaye ba na tsaye su ma za su zo su ba haƙƙin jinin dan uwansu dan haka idan wannan din nan yana da ƴaƴa da mata gaba ɗaya ƴaƴan da matan sai sun kawo ka gaban Allah sun ce ya Allah wane ya kashe mana uba wane ya kashe mana mai gida dan haka muna son a bi mana haƙƙi in ko ba haka ba tun a nan duniya aka ce sai ka je ka same su ka nemi su yafe maka sannan nasu haƙƙin yake sauka kenan matan nan da ka kashe musu miji da suka yi zaman ta kaban ba shiri ko sai ka je ka same su su biyu ne su uku ne su hudu ne yace to wallahi wannan nan mahaifin nan naku da muka da aka ce an kashe shi din nan to shi ya kashe shi ya furci da kanshi cewa shi ya kashe shi da haka nazo ne yanzu kafin mu je gaban Allah ku yafe mu to in sun yafe to shine ma ba ka da kes da su a gaban Allah kana ganin za su yafe jama'a an fahimta ko dauki misalin irin waɗanda suka kashe mana malam Ja'far Adam Mahmud Allah ya gafarta mishi a yau din nan sai ya zo ya bayyana kanshi ya ce ya ku jama'ar duniya ni na kashe malam Ja'far da haka ku kai ni wajen matan shi su yafe mu ko kuma ƴaƴan da aka mai da su marayu su yafe sannan mu al'ummar musulunci muna nan muna bin haƙƙi mu ba bamu yafe ba ko ku ba haka bane jama'a kalli wadanda suka kashe mana malam albani namu na Nazariya Allah ya gafarta musu yasa sun yi mutuwar shahada aka ce yaran nan nasu kanana wanda ka kashe musu uba a lokacin ba su da wayo sai an jira nan da shekaru 20 25 30 sun yi wayo sai a zo a zaunar da su ai musu tarihin labarin rayuwar ubansu a ce kuna jin ana fadan albani ba ku san albani ba malami ne wanda ya gogarmaya akan addini ya karantar da al'umma yayi kaza yayi kaza kaga duk ma ahlus sunnah Najeriya su suna jin karatuttukan su suna yin kaza su san matsayin ubansu kuna sai a nuna ka a ce to kun ga wanda ya kashe shi da haka ya zo ne yau ku yafe mushi dan Allah jama'a me kuke tunani sannan ma sai an yi wannan fa ake tunanin to yanzu laifin kisan kan nan da kai kwata kwata ka bar ranka daga gare shi bune mai sauki jama'a sai sa malamai suke cewa laifin kisan kai shi ma sai an je gaban Allah Allah ubangiji tsare to shine innal ladina fatanu almu'mina wal mu'minat mutanen da suka zama fitina ga al'umman musulunci mu'minai mazan su da mata sun balan ya su sai ba su tuwa ba falahum azabu jahannam fa Allah ya tabbatar da cewa akwai azabar jahannama yana nan yana jiran su walahum azabul hariq sannan suna nan azaba mai ainihin wato gobara shi ma yana nan yana jiran su Allah ka tsare mu daga azabar jahannama bayan nan sai Allah ya dawo da bayani akan masu imani da kuma irin tattalin da aka yi musu a ranar tashi alkiyama Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب فالله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
الله اكبر جماعه الله ما دوكين سركي bayan ya yi mana bayani da jawabi akan irin al'umman da suke ainihin kokarin takura masu imani su kuntata musu su hana su sakat su kiba su dama su bautawa Allah kamar yadda Allah ya umarni sai Allah ya dawo da labari akan su masu imani menene nasu sakamakon Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari sharadin imani kenan jama'a sai mutum ya hada da aiki nagari ba ka zuwa kawai ka ce kai imani sannan kuma kana aikata munanan ayyuka a'a imani yana tare ne da aiki nagari jama'a an gane to Allah ya ce lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar su kuma suna da ainihin sakamako na wasu irin aljannatai da koramu ke ainihin gudana a karkashin shi sai Allah yake zalikal fawzul kabir shi da kanshi Allah da zai ba su wannan sakamako ya jinjina ma irin wannan sakamako yace wannan to wani irin sakayya ne mai girma wani irin rabo ne wanda ya same shi ya samu rabo mai girma jama'a idan Allah ya girmama al'amari ka san abun na da girma kuwa dan Allah shine mahaliccin komai sai kuma ya tsaya ya jinjina wa wannan al'amarin ka san abu ne wanda lalle bai kamata a ce an shige shi babu kai ba dan haka aljanna to wuri ne da Allah zai yi wa masu imani da aiki nagari sakayya Allah ka kaddare mu daga cikin waɗanda za a yi wa sakayya da aljanna sai Allah ya ce inna batsha rabbika lashadid ma'ana al'amari na kamu da Allah madaukakin sarki zai yi wa kafirai ko kuma dako da Allah yake yi wa mujrimai to abu ne mai tsanani ba abu ne mai sauki ba dan haka kada wani yayi tunanin cewa to ai ma in ma Allah ya kama shi da zunubi ko da laifi ai ba wani abin nan eh ai za a dan wahala ne na kwana biyu a sake sake mutum ina Allah yake shadid mai tsanani ne kwarai da gaske Allah ka tsare sai Allah yake innahu lallai shi Allah huwa yubdi'u wa yu'id shine yake halitta kuma shi yake kashe halitta ya sake dawowa da halitta Allah mai iko ne akan haka saboda ba a taba samun labarin halitta ba kafin wanda Allah yayi kina ashe Allah shine mafarin halitta to kuma shi zai kashe waɗannan halittu baki daya ya sake dawowa da su wa huwa al-ghafuru al-wadud Allah shine mai yawan gafara wato kada kuma waɗannan ayoyi su sa mutum gaba ɗaya tsorata cewa kai ashe Allah nan bai da sauki mu mun dauka al'amarin shi ne sauki ne sai Allah yake a'a shi fa Allah ghafuru ne mai yawan gafara ne shi abinda Allah baya so shine mutum ya doge akan laifi amma da shedan zai ja mutum ya laifi sai mutum ya dawo ya nadama ya tuba to Allah na kaunar mai tuba kuma Allah na gafartawa duk wanda ya tuba dan haka huwal ghafur Allah shine mai yawan gafara al-wadud wanda yake kaunan bawa da yake gafara shi yasa Allah yake cewa inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah na kaunan mai yawan tuba zuwa gare shi kuma yana kaunan wato bayinsa masu kasancewa cikin halin tsanci sai Allah ya ci gaba da sifanta kanshi yace zul arshil majid Allah shine ma'abuci wannan halitta na al-arsh wanda shine halitta mafi girma daga cikin halittun Allah baki daya kaf al-majid wanda shine abin a yaba mishi yama an gane ko fa'alul lima yurid Allah shine mai aikata abin da yake nufi duk abin da Allah ya nufa shi yake aikatawa wato ba wanda ya isa ya sa Allah ya yi abin da bai nufa ba a'a Allah na aikata abin da ya nufa ne kaga kenan wannan yana nuna ashe daga cikin sifofi tabbatattu ga Allah Allah yana da irada yana da nufi ko wannan sifa ce tabbatacciya ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake hal ataka hadithu aljunud shin labarin wasu runduna daga cikin rundunonin kafirai da suka gabata ya zo maka kuwa Allah na magana da manzon Allah ne amma maganar yana dawowa ga mu al'umman shi to in ba ka da labarin su sai Allah ya kawo maka irin su Allah ya ce fir'auna kana da labarin fir'auna wa thamud da ainihin thamudawa balil ladina kafaru fi takdhib wato tunda an yi irin waɗannan al'umman a baya amma ba su gagara Allah ba to ku dinnan ƴan tsirarin kafiran ƙarshen zamani ba gagaran Allah za ku yi ba shi yasa Allah ya ce kafirai ba kan komai suke ba suna cikin wato rubi ne na ƙaryata duk wani abu da ya tabbata wallahu min wara'ihim muhitun sannan Allah madaukakin sarki yana nan zai biyo musu ta baya ta inda ba su tsammani ba sannan Allah zai biyo musu sai Allah ya ce bal abinda suke ƙaryatawa to gaskiya ne shine ne huwa qur'anun majid wato abin karantawa ne wanda yake shayabo wanda asalin shi fi lauhin mahfuz yana nan a cikin lauhin mahfuz waɗannan sune ayoyi da suka yi ni wato biyo bayan waɗanda muka ji bayani akan su al-imamu ibnu kathiri sai zai tattauna mana su yace yukhbiru ta'ala an ibadihi al-mu'mini anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki sai ya dawo yake ba mu labari game da bayinsa waɗanda suke mu'minai cewa lallai suna da wasu aljannatai wanda koramu ne ke gudanuwa a ƙarƙashin shi duk yadda ake sifanta maka aljannan nan ba za ka taba fahimtar shi ba sai ranar da ka shiga Allah ka shigar da mu lafiya dan haka a cikin aljannan ne za ka fahimci waɗannan bayani da ake ce maka aljannan nan koramu na gudanuwa akwai wato wasu mashaya na giya akwai na madara akwai na zuma akwai na kaza duk waɗannan bayanin sai ranar da ka shiga shi yasa annabi yake cewa Allah ya takallawa bayin shi a cikin aljanna ma la aynun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunni bai taba jin wannan labari ba wala khatara ala qalbi bashar zuciyar dan adam bai taba iya wato hasaso shi ba ka san mutum kana ga ya mishi wani labari sai ka ga yana zayyana wannan abun a zuciyar shi yana kokarin hasaso yaya abun yake ne to shi aljanna jama'a zuciya bai taba hasaso yaya yana yin shi ba ko da ya hasaso mishi ƙarya ne ba gaskiya bane abun da yake hasasowa sai ranan da aka shiga sai sa Allah yake wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin karshen abun da yan aljanna za su fadi idan suka ga ni'ima suka ga kai wannan ya wuce kwatance kawai sai su ce yabo da godiya sun tabba daga Allah ubangijin talikai Allah madaukakin sarki ka shigar da mu aljanna dan haka malam yake cewa bi ilafi ma a'adda li a'da'ihi min al-hariq wal jahim kaga wannan sai Allah ya musu sakamako wanda yake sabanin irin wanda ya tatalawa makiyan su sune waɗanda suke tsananta musu su hana su addini su hana su ibada wato kafirai kenan su an yi musu tattali na ainihin wuta mai gobara da kuma jahannama da jahim to su kuma masu imani an yi musu tattalin aljanna kaga aljaza'u min jinsil amal kowa da sakamako da ya dace da shi Allah ka sa mu dace ولهذا قال شي يسا شي da kanshi Allah sai jinjina wa irin wannan sakamako yace zalikal fawzu alkabir wannan shine rabo mai girma wanda Allah zai iya yi gabawa da bawa zai same shi kuma qala ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna batasha rabbika lashadid ay inna batashahu wa intiqamahu من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي للي كان جيد الله ملوك كنسلك يو مكيان الدين مكيان الله مكيان القرآن دا منزان الله وأن سكا قرية منزاني سكا سابا أمر ننسو وألا يتتلمس واني إرنس واتو كان جيد مي سنني مي جرمان الأمري kuma mai ainihin wato karfi wanda ba yadda za a yi mutum ya iya wato nuna ya wuce wannan azaba ba yadda za a yi fa innahu ta'ala zul quwwatil matin saboda shi Allah madaukakin sarki ai shine ma'abuci karfin nan wanda ba wanda yake iya rinjayen shi allazi ma sha'a kana kama yasha wanda Allah nan shine wanda yake aikata abin da yaso abun kuma ya faru yadda Allah ya so a sadda Allah ya so fi misli lamhil basar aw huwa aqrab kuma duk abinda Allah ya so ya faru abin nan na iya faruwa kaman kiftawan iri kai ko ma kasa da ma kiftawan iri ina fata an gane wali hadha qala shi yasa Allah ya ci gaba da cewa innahu lallai shi Allah nan huwa yubdiu wa yu'id ai من قوته وقدرته التامة يبدأ الخلق ثم يعيده واتو دغا cikin ikon Allah da karfin da yake da shi shine yake fara halitta sannan kuma ya kashe halittan ya sake dawowa da shi kama bada'u bila mumani'in kama yadda Allah ya fara wannan halittan ya sake dawowa da shi ba tare da wani abu ya aini wato hana faruwan hakan ba wala mudafi'in ba abin da zai iya zuwa ya tunkuɗe faruwan wannan abu Allah ya ce wa huwal ghafurul wadud shi Allah nan shine mai yawan gafara wanda yake nuna kauna ga bayi masu tuba zuwa gare shi malai yace ay yaghfiru dhanba man taba ilayhi wa hada ala dayhi Allah na gafarta laifin duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah kuma ya kankan da kansa a gaban Allah walau kana dhanb min ayi shay'in kana kun ga magana da muka yi ko da ko wannan zunubin akan kowane irin laifi ne har da shirka jama'a ma'ana laifin shirka idan ma abocin shi ya dawo ya tuba wa Allah ya kankan da kanshi ga Allah Allah zai yafe mishi abinda Allah baya so shine mutum ya mutu yana aikata shirka kun fahimta jama'a to in har Allah zai gafarta wa mai shirka a lokacin da ya tuba ya koma ga Allah ashe laifin da bai kai girman shirka ba min babu aula Allah ya gafarta shi sai sa watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya ku bayan Allah gaba ɗaya mu koma ga Allah mu tuba zuwa gare shi laifukan mu sun yawaita saba wa Allah mu sun girmama wa a irin wannan dama da Allah ya bamu na kaiwa irin wannan wata na gafara to dukkan mu sai mu yawaita istighfari muna koma zuwa ga Allah muna tuba muna nadaman saban Allah da muka yi a baya da kuma niyyar cewa ba za mu sake saba wa Allah ta kowane irin zunubi ba Allah ka gafarta mana dan haka Allah sai zai kaunace ka idan ka koma gare shi da tuba jama'a an gane ko wal wadud sannan Allah shine mai kauna gashi kamar yadda ya kawo fasara daga Abdullahi dan Abbas yace qala ibn Abbas wa gairi huwa al habib kalma al wadud to kalma ce da yake nuni zuwa ga kauna Allah yana son bayi masu tuba to idan ka tuba zuwa gare shi zai soka zul arshi Allah shine ma'abuci al arshi wato Allah yana nuna wa bayi cewa shine fa yake mallakan al arshi wanda duk girman mai girma duk ainihin wato kasaitan mai kasaita bai kai girman al arshi ba to tunda Allah yake shine ma'abuci al arshin nan mai girma al ali kuma yana sama da kowa da komai to ka gane cewa duk wani abu da ba al arshi ba to kasa yake da al arshin kenan in kai ba al arshi bane kai ka gane cewa halittar ka kasa yake da na al arshi wala malaika wala annabawa wala duwatsu wala duniya wala mutane wala kowa kasa kake da al arshi ashe bai kamata ka rinka yi wa Allah wato isa ba kana nuna wa Allah isa ba kai ba kowan kowa bane ina fata an gane Allah ya ce innaka lan tahrika al arda duk irin yadda kake fadin ranka ba za ka iya taka kasa ya burne ba ko za ka iya haka sannan walan tamlugal jibala tula idan kana wani dagawa duk dagawanka za ka kai dutsen garin ku tsawo ba za ka iya ba ba sai kawai ka kankan da kanka ga Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace sai Allah yake cewa almajid Allah shine shayabo malai yace fihi qira'atan akwai yanayi da aka ruwaito qira'an wannan aya guda biyu arrafu ala annahu sifatan lirabbi azza wa jalla zaka iya karanta shi da zul arshil majidu an fahimta ko wanda zai zama sifa ce ga wannan Allah zul arshi kenan tunda wannan du harafi ne na rabbi ko wa al majidu sai zama sifa gare shi sifa wal mawsuf kenan ko akwai kuma qira'an wal jarri zaka iya yi wa al majid din kasara sai zama zul arshi al majidi an fahimta sai zama yanzu wannan majid din yana komawa ne zuwa ga al'arsh ina fata an fahimta sai zama idafa ce zuwa ga zu din jama'an gane wannan dake ko sai yace ala annahu sifatan lil arsh wa kilamu wa kilahuma ma'nan sahih dukkan wanda ka dauka da masu kira'an zul arsh al majidu da masu kira'an zul arsh al majidi duka ma'anan shi ingantattu ne sai Allah yake fa'alun lima yuri Allah shine yake aikata abin da ya nufa ai mahama arada fi'lahu abin didda Allah ya nufi ya aikata shi la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda zai yi wa Allah jayayya akai wala yus'alu amma yaf'al sanan ba wanda zai yi karfin rai ya je ya ce wa Allah dan me kai kaza ina fata an gane li 'azamatihi wa qahrihi wa hikmatihi wa 'adlihi saboda girman Allah da karfinsa da hikimansa da adalcinsa كما روينا عن ابي بكر الصديق انه قيل له وهو في مرض الموت يتي كما يدا muka ruwaici wani labari daga ainihin wato Abu Bakr al-Siddiq aka tambaye shi a lokacin yana kan wato gado na mutuwa ba shi da lafiya sai aka ce da shi hal nazara ilayka at-tabib ya kai halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu an abi bakr babban abokin manzon Allah gashi cutan adali ya kama shi yana kan gado kwanci sai aka ce wai ba za a kira maka likita ba kuwa yazo yayi maka gwajin magani ya kara maka ruwa yayi maka allura yayi maka kaza wala na'am sai ce ai likita ya riga yazo tintin ina kuke a lokacin sai suka kama kallon kansu a wai likita yazo gidan nan yaushe ya shigo kai ina ya biyo ai mu ba mu ganshi ba Allahu akbar ashe Abubakar yana musu maganar likita ne na ma'ana ba likita wanda su suke tunani ba kun san likita qalu fama qala laka sai suka ce to shikenan likitan da yazo menene prescription din shi me yace a siyo me yace maka qala sai Abubakar yace likitan yace da ni inni fa'alul lima uridu ai ni nake aikata abin da naso dan haka lafiyan nan naka tunda naso in raba ka da shi ba wanda zai iya dawo maka da shi sannan rayuwar ma gaba daya in na nufin dauke shi ba wanda zai iya tarewa me Abubakar ke ce musu kenan Allah shine likita kuma ya riga ya zo min da al'amari shi ba yadda zai da haka kuma kwantar da hankali in mutuwa ne duk abin da za ku yi ba zai hana mutuwa ba da haka kuma barni kawai a halin da yake ci jama'a an fahimta ko wa qawluhu ta'ala sai Allah ya ci gaba da cewa hal ataka hadithul junud to labarin waɗannan rinduna daga cikin rundunonin waɗanda suka gabata ya zo maka kuwa su ne fir'auna wa thamud akwai labarin fir'auna akwai labarin samudawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina na'am to kamar yadda muke bayani wato Allah madaukakin sarki sai yake tabbatar mana da cewa waɗannan rinduna da suka gabaci wannan al'umma labarin su to akwai na fir'auna akwai na samudawa shine sai malai yake cewa a tambaya ne da Allah yake yi game da cewa shin labarin yadda Allah ya kama su yayi musu azaba ai hal balaga kama ahallallahu bihim min alba's wa anzala alaihim min alniqma allati lam yuraddaha anhum ahad shin labarin al'amarin su yazo gare ka da irin yadda suka ainihin fuskanci hukuma da Allah ya musu wanda ba wanda ya iya tarewa to idan haka ya faru ga waɗannan waɗanda halittu ne ma wanda in aka gwada su physically to sun ninka naku to me kuke tunani kuma Allah ya tashi kama ku akan laifin kafirci da shirka da ƙaryata annabawa kaga ba wanda zai iya tare azaban kuma daga gare ku kenan to anan sai malai ya bada wani labari wanda Ibn Abi Hatim shi ya ruwaito shi a cikin tafsirin shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana tafiya haka sai ya wuce wata mata tana karanta wannan sura har inda matan nan ta faɗi wannan aya cewa hal ataka hadithul junud da annabi ya je wannan karatu sai annabi ya tsaya ya saurari karatunta sai kuma ya bada jawabi cewa na'am qad ja'a wato kaman Allah na tambaya ne cewa ka ji labarin waɗannan rundunoni daga cikin rundunan kafirai da suka gabata kuwa sai annabi ya ce kwarai Allah ya ban labari mu ma yanzu ai duk mun ji labarin su akalla nan ba wanda bai taba jin labarin fir'auna ba ina fata an fahimta so mu ma labarin shi ya iso mana kenan kowa kuma ya san irin yadda aka bada labarin fir'auna to ba a samu wani mara kunya a wannan zamani wanda ya kai irin kafircin shi ba ko akwai ba a samu wani mara kunya a wannan zamani wanda yake da karfin soja da mulki da iko da isa irin fir'auna ba amma fir'auna yau mai labarin shi ya halaka ko bai halaka ba har Allah sai da ya wanzar da gawon shi dan ya zama misali ga yan baya waja'alna wa masalan lil akhari sai Allah bai Allah ya mai da shi misali a ruwa wannan Allah ya halaka shi a ruwa to kai da kake da yakinin cewa baka kai irin kafirci da fitsara da karfin mulki irin na fir'auna ba kana ganin kai ne yanzu in ka saba wa Allah sai Allah ya kare ka mana kai cincin ma za a mutsitse ga gidira ina fata an gane Allah ya kiyaye yanzu din nan kana son ka ga surar fir'auna din kana son ka ganshi kana shiga kan net yanzu shabaka kana sawa a wani duk wani search engine Google ne Yahoo ne Twitter ko wani search engine ka sa kawai fir'auna da Hausan boko zai dauko maka dukkan hotunan shi zaka ga shi gashi nan jama'a an gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye dan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa balil ladina kafaru fi takdibi matsalan da ake fama da shi shine waɗanda suka kafirce wa Allah to su ne suke cikin ƙaryata al'amarin Al-Qur'ani da manzon Allah suke shakka aihum fi shakkin wa raibin wa kufrin wa inadi suna cikin shakka da kokonto da tsabarajin kafirci da kuma kiyayya da suke da addinin Allah wallahu min wara'ihim muhitun sai dai Allah madaukakin sarki zai biyo ta bayan su sannan ya kama su ta yadda in ya kama su ba wanda zai iya tsira ai wa huwa qadirun alaihim qahirun la yafutannahu wa la ya'jizunahu Allah madaukakin sarki yana da iko akan su kuma yana da qahru wato isa akan su ta yadda ba wanda zai iya ainihin gudun hukubar Allah ba kuma wanda zai iya ainihin wato fin karfin Allah har Allah ya gaza kama shi bal huwa qur'anun majid Allah yace lallai wannan abu da kuke karantawa to ba tatsuniya bane ba maganganun mawaka bane, ba maganan boka ne ko me sihiri ba. Qur'ani gaskiya ne, littafi ne da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake majidun ai azimun karim, me girma me karamci. Fi lauhin mahfuz, wanda yana nan an taskace shi a cikin lauhin mahfuz, ai huwa fi mala'il a'la, kenan yana asalin shi master copy din shi, yana nan a cikin halittu madaukaka na mala'iku. Mahfuzun, sun tsare shi mina ziyada wa naqsi, da haka ba wanda zai iya yin kari a ciki, ba wanda zai iya rage ko wasani bale hadafi a cikin alqur'ani. Wa tahrif, ba wanda zai iya karkatar da ayoyin ya maida magana ya koma magana wani. Wa tabdil, ko ya sauya wani aya ya kawo wani abu ya aje shi, ba wanda zai iya yin wannan. Allah ya kasa ya tsare kayan shi. Ina fatan jama'a gani, shi yasa qur'ani na nan intact in its entirety, ba wanda zai iya yin wani addition ko ya submission ko ya altering ko ya substitution, ba wanda zai iya yin komai a wannan. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Al-Imam Ibn Jarir ya ainihin wato ruwaici wani fassara daga Anas dan Malik, fadan Allah madaukakin sarki, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz, yace al-lawhul mahfuz alladhi dhakara Allah fi jabhati Israfil, wato wannan lawhul mahfuz dinnan Anas dan Malik ne yake fassara, da Allah yace Qur'anin nan na nan a taskace a cikin ta, to yana nan akan goshin mala'ika Israfil, ma'ana shi ya kafa mai ido, yana tsaren shi a ga wani mara kunya da zai zo ya taba kenan, ko ina fata an fahimta. Ya kasa ya tsare shi, da haka ba wanda zai iya kai wani sauyi ko wani ainihin wato abu wanda za a samu matsala tattare da Al-Qur'ani. Allah ya sa mu dace. Haka ya ci gaba da kawo wasu riwayoyi wanda suke bayyana matsayin lawhul mahfuz, fadinta, girmanta, inda yake, mala'ikun da suke tsaren shi, sai dai mafi yawa daga cikin waɗannan riwayoyi ba su inganta ba. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Jama'a, wannan shine karshen wato tafsir na suratul buruj. Sai dai akwai wasu tambayoyi guda biyu ko wasu bukata guda biyu wanda aka yi, muna sa ran za mu saka su a karkashin wannan gaban kafin mu shiga suratul tariq insha Allah. Matsala na farko shine game da batun wancan hadisi da muka karanta na wannan yaro na ashabul ukhdud, shine malam yake nemi cewa a ƙara fitar da wasu fa'idoji da ke ciki. Tabbas wannan hadisi, hadisi ne wanda yake ɗauke da ɗimbin fa'idoji. Kaɗan daga ciki mun yi ƙoƙarin mu rinƙa sakawa a lokacin da muke fassara hadisin, ina fata an gane. Sai dai wanda ba a rasa ba shine kamar irin yadda kuka ji daga ƙarshe jiya, aka ƙara yin tambayi musamman ga matasa. Daga cikin fa'idoji da darasi da za mu samu a cikin wannan hadisi shine, na ɗaya, ka gane cewa duk wanda yake zai yi kiyayya da addinin Allah da ma'abuta addini, to shi yake wulakanta ya kaskanta ƙarshen al'amari. Wannan kuma alƙawarin Allah ne, wa inna jundana lahumul ghalibun. To me wannan ke nuna maka kenan? Ka yi ƙoƙari kai ka zamo daga cikin rundunan Allah waɗanda suke baiwa addinin Allah kariya, ma'ana ka zama agent ko vehicle ko tool wanda za a yi amfani da kai wajen ciyar da addini gaba. Ahir, kada ka kuskura ka zama daga cikin waɗanda suke ainihin wato yi wa addinin musulunci zagon ƙasa, ta hanyar a kawo wani abu da zai cutar da al'ummar musulunci, ko zai cutar da wani mai imani, ko zai cutar da addinin ma gabaki ɗaya. Kada ka kuskura ka zama fati a irin wannan. In ko Allah ya kiyaye ka saka kanka a irin wannan al'amari, to za ka ga yadda za ka kaskanta, ka wulakanta sama da yadda wannan sarki ya wulakanta a cikin hadisin nan. Mun dai ji yadda al'amari ya kasance mishi. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu shine, duk abin da kake a kai, komai daren daɗewa, duk ran da gaskiya ya bayyana gare ka, ka saki wannan abin, matuƙar ba shine daidai ba, ka dawo abin da yake daidai. Ka duba mutanen wannan gari, rana ɗaya gaskiyar addinin Allah ya bayyana gare su, sun ci gaba akan abin da suke kai su da iyayensu da kakanninsu, nan da nan suka saki, ne suka ce amanna bi rabbil gulam, mun yi imani da ubangijin wannan yaro. Ma'ana kai ma za ka iya samun kanka a halin ka daɗe kana kaza, kana kan wani fahimta, kana kan wani ɗabi'a, ashe wannan abin ba daidai ba ne. sai a zo a samu wani yaro daga cikin yaranka kai koma ba yaranka ba a samu wani dan misisi kamar yadda ake cewa ko wai ai yara ne yanzu suke karantar da maddina to yaran abin da yake fadi na bakin nashi shi wannan abin shi ma yaro ne ta bakin wani malami yace in ni yaro ne qur'anin da na jawo na fasara yarinya ce ina fata an bayyana eh shine wani lokacin sai aiwa yan bid'a da mushrikai irin wannan a maganganun sannan suke fahimta idan an raina mai fadi ana cewa yaro ne ba yaushe aka haife shi akan gidan mu nan aka haife shi to ayan da aka jawo yanzu da aka ce menene balil ladina kafaru fi takdibi shi ma ayan yarinya ce shikenan sai ka sallawa ayan tunda kai mai girma kake sallaka kake sallamawa qur'ani da ya girme ka ya girme ubanka ba shikenan ba sai ka sallamawa qur'anin kace Allah ya soka duk da kai yaro ne wallahi qur'ani da ya girme ni shi ne to dama qur'ani ake sarkace ba matsala ya kare ba ina fata an gane so ka iya sallamawa gaskiya komai dadewanka akan rashin gaskiya wato daukaka zaka ƙara samu daraja zaka samu kudubu wannan ba fada shekara da shekaru wa yake bautawa matsayin Allah ne gidan shi amma yau da Allah ya nuna mishi gaskiyar imani fa ya ci gaba da bin addinin ƙarya sai ya sallama kaskanci ya samu ƙarshen al'amari ko daukaka daukaka ya samu so kai ma kada ka rinka jayayya da gaskiya an zo an faɗi gaskiya ka ji gaskiya kada kai taurin kai da girman zuciya ina fata an gane kace wallahi kai ba za ka bi ba ai an faɗi wannan abun ba a bakinka aka ji ba ba lalle sai an ji gaskiya a bakinka ba ina fata an gane dan akwai mutum ɗaya ne da zai ce shi ya san gaskiya gaba ɗaya babu shi sadda ka san wani gaskiyar to akwai wasu sun san 109 na wannan gaskiyar da kai ka san guda ɗaya dan haka sai ka sallama wannan gaskiya zaka samu daukaka ne ba kaskanta ba kai ba sannan abu na gaba har ila yau jan hankali da muke kai tun ajiya game da matasa matasa ku sani cewa mustaqbalin al'umma to yana a hannun wato makomar kowace al'umma to a hannun matasa yake dan haka ya ku al'umman matasa kar ku bar rayuwanku ya tafi akan waɗannan abubuwa da yahudawa tun daga na wajen gida har na cikin gida suke kawowa na wasanni da shirme da ainihin wato bata musu rayuwa suna tunanin cewa ai wannan rayuwansu ne zamani ne ya kamata su ma su bawa zamanin nan su ma sai sun zama yan iska masu sa wando pencil ko pen ake ce mishi suna tafiya rabin duwawu suna yi suna ƙasa suna sama wai shi ya zama ɗan iska wallahi kada ka bari abu ka wizi ko ka ji ma sunansu ina fata mun yi jawai wizi Allah ya kiyaye to wallahi kada ka bari a rude ka kai tunanin shekaru 30 40 50 da suka gabata an taba yin waɗanda suka so su irin wannan iskanci kamar kai an samu yan balungo ko ba sunansu kenan zuwa zamanin ba masu yawa masu wando bujeje ta kasan nan su yi wani gashi haka ciko moroko ko now ka ji pantalo ba irin sunayen da ba su da shi a da wato su sun yi wanda ya ja manaka idan yaro ya zo a lokacin za a ga zai sa wani wando ne matsatse daga ƙasa sai a yi mai baki kamar skirt ina ba da fahimta yana tafiya yana kombo haka wai shi dan bogo yau ina suke yawa da karanta ba yana yawo wallahi haka haka suke wannan iskancin a waɗannan shekaru yau ka je ka same su idan akwai waɗanda ma suke da rayuwa a cikinsu za ka ga suna cikin bakin ciki da damuwa da takaicin ba su amfanar da kansu komai ba to sai kai ne da za ka fara naka iskancin yanzu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane dan adam yana da lokacin da yake akan wato gajiyar rayuwar shi shine a lokacin da yake matashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda Allah ya mai gaman ka kan ya samu malamin addini wanda ya rike rayuwar shi a daidai wannan lokacin to madalla da irin wannan matashi shi yasa ka duba kai yanzu kana da wani malami da yake tarbiyyar ka akan harkan addini koko kawai abokai ne kake da su yan iska mashaya wanda za su ce maka ka zo mu je waje kaza ka zo mu je waje kaza ba ruwanka da harkan addini manzo Allah ya ce in ka samu malami da zai tarbiyyar ka madalla da rayuwanka ba za ka yi nadama wato samartakanka ba amma in ka biya wa abokai da san rai da ƴan mata to har yanzu ba a haifi autar ƴan mata ba har yanzu wannan da kake gani kake rudewa akan ta gobe zaka ga wata wanda ta fita tsayayyen nono to dan ba abin da yake dan matasan kenan ba ita wannan din gaba ɗaya za a wuce zamanin ta to kakka bari haka ke ma budurwa ke ma kake bari a lalata miki rayuwarki saboda waɗannan samari da kike waɗannan samari ba su da mutunci ina ma dan na waɗanda nake nufi shine waɗanda suke neman su maida su ayyar iska so kawai suke su lalata miki rayuwa wallahi ba da gaske suke ba da suke cewa kai you are the angel of my soul the flower of my garden duk ƙarya ne ina ma dan gani na wala yawa to kun ji ko komai can ta bana ko to wacce za ta zo baki ta fita haka abun yake so rayuwar nan jama'a kowa ya fita sannan a hankali wallahi ba kanka farau ba kuma ba za ka kare a kanka ba to me ya kamace ka kai abin da zaka tsare mutuncinka ka koma ga Allah ka shiga aljanna wannan shine kawai rufin asirinka Allah ka sa mu dace yanzu ku dubi wannan yaran da ya biye wa irin abin da yaran zamani shi suke a kai zai zama wanda zai tsiratar da mutanen garin shi gaba daya akan addini yanzu kai ma baka tsara rayuwarka ba kayu kai din nan wani babban malami ne nan gaba yadda ake jin labarin Sheikh Abubakar Mahmud Bumi ake jin labarin manyan malamai irin su Sheikh Jafar irin Sheikh Albani waye ga ya maka gobe ba labarin ka za a ji ba to tun yanzu ka kiyaye mutuncinka kada ka bari sai lokacin da ka zama babban malamin sai har ka cewa wane mu zai nuna wa shi malami ne yanzu wani irin iskanci ne da yi a gaban mu nan ba ka zubar da mutuncin kanka wallahi lazim dan haka kakka biye wa rayuwa ka tsaya ka kiyaye mutuncinka ta yadda nan gaba ba wanda zai iya taban mutuncinka ya soke ka akan wai kai wani rashin mutunci a da da ba mu fahimta shi yasa hatta annabawa sai da Allah ya nuna mana misali a irin wannan Allah ya tsara rayuwar annabawa din ya zama akan mutunci babu wani annabi da ya taba yin rashin mutunci shi yasa da suka taso ba wani annabi da aka taba suka shi cewa tsohon mashayin taba ne ko giya ba wani annabi da aka cewa ai tsohon mazinaci ne babu sai dai kawai a soke shi akan gaskiyar da ya kawo jama'an gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace so wannan dai kamar yadda muka ce gaskiya wannan hadisi yana dauke da darussa da ainihin wato fa'idoji masu yawa wanda lokacin irin wannan ba zai bayu mu gama tattauna su ba amma muna fatan dan abin da muka faɗi Allah ubangiji ya sa za mu amfana da shi sai gaba na bina
in addition matasa da suke zuwa musamman karatu na likitanci da sauransu akwai izina ma a cikin hadisi ta hanyar da matashi ɗaya ne ya iya kawo mu al'umma shi ci gaba intention ɗin da suke zuwa karatu da shi wasu don su tara dukiya ne su zamanto su gyara niyyar ya zamanto suna yi ne don taimakon al'umma
ai ba ma karatun likitanci ba duk abin da kake a kai ya kai matashi kana karatun likitanci ne karatun injiniya ne kai ko sana'ar hannu kake koya kafintanci kanikanci tela duk abin da kake yi to ka sa a ranka cewa al'ummanka kake son su amfana ina fatan jama'a an gane kakkai tunanin wai kai kama kana son ka bi rayuwa ai shine abin da muke cewa wato ka duba irin tsarin rayuwar da abokanka ke akai kawai kai ma ka ce irin shi za ka yi ka kosa kai ma ka hau mashin roba roba ka ci hanset mai tsada ka gina gida irin na alajin garinku ka hanyu wato hau mota alajin naku garin da ya mutu motoci nawa aka saka a kabarin shi da ya mutu ba ko ɗaya wallahi kai ko mota ma mai tsada a lokacin da ya mutu ba za a sa shi a ciki a kai shi makabarta ba ka duba irin wannan jama'a ba mamaki wasu sun taba jin kasafin Malam Jafar Allah ya gafarta mishi yake ba da labari a lokacin da yake tafsiri a Maiduguri yace akwai wata mata da an yi wato aka kawo mata labarin hadarin mijinta ya hadari miji ne mai dukiya mai kudi ya gina wani gida kankararre irin katan gidajen nan sai Allah ya kaddari ya dawo hanya yana kan tafiya a motar shi ya hadari ya mutu da haka aka dauko gawo wannan mai gidan nata aka shigo da shi cikin gida ana kawowa ta fito ta ga gawo mai gidan sai ta ce kai yaya kanku aje shi akan rock din nan daga Dubai aka siyo shi ku kai shi garejin mota sai da Malam Jafar ya kusa tsine mata albarka a ranar gidan da ya gina rock din da ya siya da kudin shi yau matar shi da ya aura ita ce take cewa kai zai bata musu rock ba duniya kenan ba da haka kai ma ka samu ka tara dukiyar kai wane ne karshen ta kenan dai ba abin da za ka tsina maka wallahi halaluha hisabu wa haramuha iqabu. Abinda zai biyo baya kenan. Dan haka ka tsaya kai nazari kai tunanin menene yau in aka ce ka aikata shi gobe in baka al'umma za su ci gaba da ambatanka akan wani shi ya kawo mana wannan alherin. Da ba mu san irin wannan abu ba, wani shi ya assasa wannan makaranta da ake lesson a anguwa, shi ya assasa mana wannan makaranta da ake haddan alqur'ani, shi ya assasa mana wannan majalisi da ake karantar da matasa. Ka zama wanda zai bar wannan tarihin a rayuwarka. Amma kada kawai za ka mutu ana cewa oh Allah ya kiyaye wani da ya girma da ba karamin fitsararre za a yi. Ba akwai wani yaro da aka yi haka ba? Ya taso ɗan yaro a wani gari a arewacin ƙasar nan, ya fara wake-wake ana kai shi studio, yana waka yana kaza yana kasa yana sama, ya sa hula ya karkata haka irin haka sallan nan. Wallahi Allah ya kiyaye kawai sai yaron ya mutu. Shi ne mutane su yi wa Allah ya so yaron nan wallahi ne. Da ya girma da ya zama wani fitina. Saboda tun yana ɗan yaro bane yi jama'a, amma ya zama fitinanni. Har an taɓa yin wani hira da shi wai aka ce wai kai ina kai iya waka. Waya islamiya ya koya. Dan Allah ka ji irin wannan. Yana zuwa islamiya, akwai wasu abokan shi da suke zuwa da irin memory ɗin nan daga gidajensu, yana ji suna irin waɗannan wake-waken kafin ya koma gida, shi ma zai ɗan koya, ɗan koya, ɗan koya. Kuma har maman uwar shi tana alfahari, tana da wani yaro mara kunya, fitsararre, ita ma take kai shi studio a haɗa mai kiɗa da kudu ba irin wannan jama'a. Allah Ubangiji ya tsare. Dan haka jama'a lallai akwai darasi a cikin wannan hadisi. Ya kamata mu kokari mu kwaikwayi wannan darasi. Jama'a ga hajarin iska ya kaso, za mu iya karasawa. Muna da 'yan mintuna hudu ne, to bari mu amsa tambayoyin sai mu tashi insha Allah. Sai matsala ta biyu shine game da kadiyar kisan rai. Shine malai yake cewa to ina alakan wanda ya kisan kai da yi ni wato kuskure, shi kuma yaya matsayin shi? Babu shakka kisan kai kowane iri jama'a laifi ne mai muni, amma in ta faru ne ta hanyar kuskure ba ganganci ba, to Allah baya kama mutum a kai. Sai dai akwai diyya da mutum zai bada. Duk wanda ya kisa a bisa kuskure jama'a, to sai ya bada diyyan wannan ran da ya kashe. Daga nan za ku gane darajar ko kuma kiman da Allah ya baiwa ran ɗan adam. Ran ɗan adam ba ran kiyashi ba ne jama'a, ba zai yi ka kashe shi haka nan kawai kuma a ce an tashi an tafi ba. Shine Allah ya ce fadiyatu musallama ila ahliha, sai ka bada diya ga wato ƴan uwan wannan ran. Abinda ake kiyasta diya kuwa shine raqumi 100 jama'a, raqumi 100. Dan haka a wannan zamani sai a yi lissafi raqumi 1 yana kaiwa nawa, sai aka ce yana kaiwa 500 misali. To wannan 500 din sau 100 shine kudin diyar rai, sai a ce miliyan 50 kenan. Lalle ma kiyasin yanzu kamar ya wuce haka ko? Miliyan 60 da wani abu. Ishara akan kowane raƙumi ya wuce ma misalin da muka kawo. To wannan miliyan 50 ko 60 ko 70 din shine da kai wannan kisan kai na kuskure, da dangin uwa da uba gaba ɗaya duk ka ja musu, sai kowa ya kawo nashi gudunmuwan. Haka za a tara a je a ba ƴan uwan wannan wanda aka kashe musu. Kaga girman kisan kai ko? To ina kuma ga wanda yayi na ganganci? Wanda yayi na ganganci kan shi kun ji matsayin shi, muta ne kawai. Ina fatan jama'a gani. Na'am malam.
Akwai kafara nan bayan ya biya diyan?
Akwai kafara. Ma'ana kamar yadda muka ambata ɗazun ba ku manta ba, mun ce ai laifin bangare biyu ne ko? Ya yi wa Allah laifi, sannan ya yi wa mamacin da dangin shi. Allah ya sa kun fahimta. To in na kuskure ne, bangaren Allah shi ne zai yi kafara 60. Ba kuma an yi wato hutu. An gane wannan da kyau ko? Idan ya yi wato yi wannan, to bangaren ƴan uwansu kuma abinda zai kubuta da shi shine miliyan 60 ɗin nan. Shi zai ba su. Sai Allah ya ce illa an yasaddaku. Sai dai fa in sun ce sun yafe. Suna da haƙƙi tunda jinin ɗan uwansu ne, kuma su yi wa laifi. Idan suka ce sun yafe mishi, to ba zai biya ba, sai ya takaita akan kafara. Jama'a mun gane wannan ne kyau ko? Shi ma Allah ya kai mu nan gaba, in muka zo munasabar aya a cikin suratul nisa, to za mu tsaya mu tattauna waɗannan fadiya. A takaice dai wannan shine bayani game da kisan kai na kuskure. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Na'am, wa alaikumus salam.
Wani ne?
Na'am. naji ya auka kan eh gaskiya ne
ni din da rike a hanya na
na'am
ina yi mana din da
rike wato idan aka ce kitan kai da kuskure ku kiyaye lalle malamai sun tsaya sun tattauna musamman Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirin shi yayi bayanai masu fadi kwarai da gaske idan wato kitan kai ya faru sai ya zan wanda ya mutu din nan shi ya kawo kanshi ba wai kai ne kai wannan ganganci ko kuskure na kashe shi ba misali kana tafiya akan hanya baka yi aune ba hanya ne wanda ba a tsayawa ko ba a cin birki ba wani abu da yake sa a rage gudu kawai shi kuma sai ya fado kan hanya sanadiyan haka sai ya hadu da motanka yanzu shi ya kashe kanshi dan haka kai ba ruwanka akan wannan mutuwa ku kiyaye jama'a dan mutane ba su iya gane menene ake nufi da kisan kai na kuskure amma sai zan a waje ne wanda ana tafiya a hankali kai sai ka ruko wuta a dari kan ki daga kafa ina fata an gane sai yara suka zo wucewa sai ka mashe guda biyar to sai kai kafaran su duka ina fata an gane saboda wannan yanzu ganganci kai ina fata an fahimta jama'a to a wannan shine ake nufi da kuskuren da za a yi diya amma wanda yazo ya samu mutum da makami ya tsara mishi ko ya datsa mishi kuma makamin da an san dama yana kisa sai kuma aka mutu to wannan shine qatala mu'mina muta'ammida ya kashe mumini da ganga to wannan aka tashi za a yi mishi kisasi ne kuma wuta zai tafi Allah ya tsare mu na'am
akwai shugul amdi
eh dai shine akwai wanda kuma kuna ji zai wato kai hari amma ba abu ne wanda asali yake kaiwa ga kisa ba misali malami a makaranta sai ya dauki bulala yaro yayi laifi sai ya mishi bulala kowa ya san bulala ba makami ne mai kisa ba amma kuma malamin da gangan ya bugi wannan yaro yana mai bulala dai sai sai yaro ya san kai sai ya mimike sai ya mutu ina fata an fahimta to irin wannan shi ma sai yayi diya ko kun gane wannan da kyau jama'a wato asali kamar yadda muka ce bayani ne masu fadi gaskiya ba akan su muke darasi ba yanzu da haka fil qadri kifaya ina fata jama'a gane na amma da wa alaikum assalam eh na haka kwarai da gaske ba mata aure ba haka ce a cikin eh sai a ce a fitar da ciki kare da gaske haka yake da shi za su je da yarjejeniya tana ka ne su je su fitar da wannan cikin su ma sun yi kisan rai yi kwarai da gaske dukan suka haɗu suka kashe rai haka Umar ya bada hukunci an samo wasu mutane ne wato an kashe wani mutum ne sai aka zo aka kama wanda ya kisan kan sai aka ce kai waye ce ka kashe sai ya ce a yana zuwa wani ne ya nuna mai cewa yana waje kaza sai Umar ya ce a je a kamo wancan shi ma gaba ɗaya sai ya ce su ma ya musu haddin kisa sai suka ce a Umar ai mutum ɗaya ne ya kashe shi ya za ka ce a haɗa a kashe shi ya ce da mutanen gari kaza za su haɗa a kan mutum ɗaya duk suna dukan shi har ya mutu ya ce dukansu sai na tsaida musu da hanci so duk wanda yake da musharaka a kan kisan rai to shi ma wannan hukunci ya hau shi don haka likita da yake zuwa yake fitar da cikin mata matan aure ne ko ba na aure ba matan da gangan ta je ko ba da gangan ba mijin ya goyi bayanta ko bai goyi bayanta ba jama'a wannan kisan rai kuma hukunci ya hau su dukansu shi yasa akwai lecture musamman da muka tsara wa mata insha Allah a wannan Ramadan din wanda wannan maudu'in shine abubuwan nan da suke yi na family planning tahdidun nasab da kuma wannan abortion din nan da suke yi shine za mu yi musu muhadara akai insha Allah so kuma muna muku albishi idan muka yi wannan muhadara za mu fita muku kuma ku saurari clip din in Allah ya da anan za ku ji waɗannan bayanai na'am
ana
Now,
and the digital treatment should be done with other elements.
Yes. There are conditions and exceptions in everything. Mana mai tambaya yana magana akan cewa ko idan aka samu wani irin yanayi kila mace tana fama da wani larura fa larurorin duk suna da yawa. Sai sa muka ce ku yi hakuri a wani lecture da zamu yi duk za ku ji waɗannan maganganun duk za mu kawo su a cikin insha Allah. Shin idan mace ta yi saboda wani larura da take fama da shi ko a likitance aka ba ta shawarar ta fitar da wannan cikin saboda kare nata rayuwar, shin ta yi laifi ko ko wannan babu laifi? Duk za mu ba da amsa a cikin wancan muhabara. So jama'a mu yi hakuri saboda yanayin lokacin namu ya kare kuma ga kuma yanayi na abin nan domin a iya samu a dan matso ciki. Za mu saurara a nan insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.